بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دقيقة غوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا ببوت ايدة تليه ايدة قوم شابكوي وان دي 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 تلاتين غوات ديسمبر 1996 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي الفقرة الثانية غبا تبيو دقا قرقشن باب ما يجوز للمؤتكف معنى أبو ونسك حالتا مي اعتكافي يي sai yace gaba ta biyu a ƙarƙashin wannan fasli wa yajuzu lil mu'takif wa ghayrihi an yatawadda fil masjid ya halatta ga mai itikafi da ma wanda ba itikafi yake yi ba yayi alwala a masallaci li qawli rajulin khadama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama saboda maganar da wani mutum da ya taba wa annabi hidima ya fadi cewa tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fil masjid annabi yayi alwala wudu'an khafifan alwala wadda take sama sama ma'ana bai diddirza sosai ba saboda kasancewar gaba shi babu dauda a jiki sama sama din da ya isar mishi to shine wannan mutun ya ba mu ainihin labari sai ne daga cikin wadanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ma'ana ba lallai bane sai kayo alwala daga gidanka zaka iya zuwa masallaci ga randa nan kai ruwa ka dibi ruwa kai alwala haka mai itikafi haka wanda ba itikafi yake ba wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi da isnadi wanda yake ainihin kyakkyawa al-Imam Ahmad ma ya ruwaito shi da isnadi mai inganci amma da riwaya wadda bata kai tsawar da bayanin wannan ba al-faqratu thalitha gaba ta uku walahu an yattakhidha khaymatan saghiratan fi mu'akhir al-masjid fi mu'akhirati al-masjid ya halatta ga mai itikafi ya dan samu wani tanti dan karami ya kafa shi a cikin masallaci daga can ƙarshen masallaci ya itikafin shi ya atakifu fiha wanda zai rinka shiga yayi itikafin shi ma'ana tunda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko masallacin Qudus ko masallacin Makka masallacin Ka'aba kenan manya manyan masallatai ne zaka iya zuwa ka dan kafa tantinka a gefe guda haka kana itikafin ka لأن عائشة رضي الله عنها سبود عائشة الله يقارى متى يردى كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء تاكسا تيتكا كفتنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف إذا النبي ذي اعتكافي وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم wannan aiki da Aisha take na kafatanti ya kasance ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wata shekara ne sai ya ce mata zai yi itikafi ta je ta kafa mishi tanti sai ta ce to sai ta ce amma ni ma ka bani izini zan kafa tanti din shikenan sai ba ta izini ya ce to ke ma ki kafa shikenan sai daya daga cikin matan shi sai ta zo ta ce ya manzon Allah ni ma a bani izini zan ainihin kafa tanti sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini akan ta kafa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama in yaje zai samu tanti uku kenan da nashi da na waɗannan mata da suka nemi izini guda biyu to da yaje sai ya samu tantina guda hudu sai yace me ya kawo waɗannan tantina wannan wuri sai yace duk awar gaba sai ya fasa yin itikafin ma a danka san duk abin da kai ba tare da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai karbi wannan abun ba tanti ne ta zo ta kafa za ta yi itikafi amma tunda bata nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kafa tantin ba manzon Allah yace ya ma fasa yin itikafin a wannan lokaci dan me dan an yi wani abu ba da izinin shi ba kuma matar shi ce ta yi wannan hadisi yana nan a cikin Bukhari wannan hadisin ma da muka karanta yanzu Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi wa atakafa maratan fi kubbatin turkiya ala suddatiha hasirun a wata shekara annabi ya taba yin itikafi so daya a cikin wata ainihin wato kubba wani tanti wanda yake dan karami wanda aka dora tabarma a sama tabarmar ta zamo haka tayi zama ita ce murfin kuma kofa din dan tanti ne dan karami haka sai aka ka katuwar tabarma aka dora sannan aka zamo ta kuma lebatun ta yazo ya rufe daidai kofar tantin yadda mutum zai yi a cikin ainihin natsuwa Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi wanda ainihin aka karanta a yanzu shi kuma hadisi ne wanda al-Imam Muslim da Ibn Khuzaimah su ne ainihin suka ruwaito shi da isnadi wanda yake mai inganci. To shine a ƙasa ya fassara yace ai qubbatun saghiratun, wato tanki dan karami shine qubba turkiya din nan. Sai yace wasuddatu kadhulla ala albabi litaqil baba min almaqar, yace wannan sudda da aka ce ainihin wato an sa rufi a sama, to shine yace kamar ainihin wato ta zama ita ce inuwa ko kuma kariyar da ta rufe kofa din, dan ya zama ta rufe ainihin kofa daga zubar ruwan sama ko makamancin haka, ma'ana rufi na saman daki ko kuma tanti ko wani abu da ake rufewa na rumfa. Wal muradu annahu wa ba'a qita'ata hasirin ala suddatiha, abinda ake nufi shine annabi ya sanya wata wani yanki na tabarma a saman wannan tanti nashi, li alla yaqa'a fiha nazarun nazaru ahadin kama qala sindi, saboda kada wani ya rinka hangen shi, wani ya itikafin wani na hangen shi, shi yasa sai toshe wannan kofa sama da ƙasa ya ainihin zama ba a ganin shi. Yace haka sindi ya faɗi. Sai Ash-Sheikhul Albani yace wa aula, amma abin da yafi dacewa an yuqala shine a ce likai la yashghila balul mu'takif biman qad yamurru amamahu tahsilan limaqsud al-i'tikaf wa ruhihi, yace abin da yafi dacewa a ce shine annabi ya toshe kofar wannan tanti nashi ne saboda kada masu wucewa ta gaban shi su rinka daukar hankalin shi don a samu ainihin manufar yin itikafi din, wanda yake shine natsuwa da kuma cikakken tsoron Allah. Kana cikin dan tantin ka kana itikafi, wannan ya wuce ya dau hankalin ka, wannan ya wuce, kaga zai zama ba natsuwa kenan. To sai annabi ya kare kofar. Kama qala al-imam ibn al-qayyim, yace kamar yadda al-imam ibn al-qayyim al-majirin ibn taymiya ya fadi, Allah madaukakin sarki ya saka su a aljanna da mu baki daya. Yace aksu ma yaf'aluhu al-juhal, yace amma wannan akasin yadda jahilai suke aikatawa min ittikhadhi al-mu'takif mawdi'a ishratin, yace su jahilai suna mai da wurin itikafi ya zama wurin ainihin wato mu'amala da matayansu, wa majbalatin za'irina, sannan kuma ya zama matattaran masu ziyara, wannan yazo ya ziyarce shi, wannan yazo ya ziyarce shi, wa akhdhihim bi atrafil ahadith bainahum, sannan su zama suna hira a tsakaninsu. Kaga haka jahilai suke, wannan na itikafi, wannan na yi, wannan na cikin tantin shi, wannan na cikin nashi tanti, ko wannan yana wurin nashi ibadar wannan, kuma suna ainihin jefo wa junayensu surutai da zantuttuka a tsakaninsu. Sai yace fa hadha launun, wannan wani irin launi ne na itikafi daban, wal itikafun nabawi launun, yace amma itikafin da annabi yake yi kuma wani launi ne daban da irin na waɗannan jahilai. Wallahu al-muwaffiq, Allah shine mai datarwa, Allah ya datar da mu. Ibahatu itikafil mar'ati wa ziyaratuha zawjaha fil masjid, bayani akan cewa ya halatta mace ta yi itikafi, kuma ya halatta idan mijinta yana yin itikafi ita ba ta yi a wannan shekara ta je ta ziyarce shi. Ma'ana wannan fasli yana da matsala guda biyu, ya halatta mace ta yi itikafi, faqara ta farko kenan. Faqara ta biyu ta bangaren wannan fasli shine idan ba ta yin itikafi mijinta yana yin itikafi, to ya halatta ta je ta ziyarce shi fil masjid, a masallaci ta ziyarce shi da daddare ko da rana, sa dan tattauna, sa'annan ya taso ya rako ta zuwa kofar masallaci, sai ta koma gida shi kuma ya dawo wurin ibadar shi. Al faqaratu rabi'a, gaba ta hudu daga cikin gabobin abubuwan da suka halatta, sai ya ce wa yajuzu lil mar'ati an tazura zawjaha wa huwa fi mu'takifihi, ya halatta mace ta ziyarci mijinta alhali yana wurin itikafin shi, wa an yuwaddi'aha ila babil masjidi, kuma ya halatta ya rako ta har zuwa kofar masallaci, li qawli safiyyata radiyallahu anha, saboda maganar da safiya Allah ya kara mata yarda ta fadi. Safiya matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce, asalinta ba yahudiya ce, aka je aka yi yaki, da aka yi yaki sai ainihin aka kamo ta, mijinta mutum ne mai mukami a cikin yahudawa, aka kama shi aka kashe shi, ita kuma aka kamo ta ta zama daga cikin bayi. To shine sai ainihin wani sahabi ya zo ya ce, ya manzon Allah, na ga wata baiwa, ka bani izini in je in dauko ta tun kafin a raba ganima kenan. Sai annabi ya ce, ka je ka dauka, tunda da kai ake yaki ai kana da yanci kai ma, da kai aka sha wahala, to yanzu in za a ji dadi sai a ji tare ko, to je ka ka dauka. Da ya je ya dauka, to samari ne waɗannan sahabbai, wannan ya ga wannan ya dauko mata mai kyau, sai wannan ya ce, ai lallai ni ma ita nake so, wannan ma ya ce lallai ni ma ita nake so, to yanzu za a zare ta kubba kenan, ka san samari wajen 'yan mata ba dama. to shikenan sai ainihin wani dattijo cikin sahabbai yace ya manzon Allah wannan mace idan baka kwace ta ba to al'amari zai zama fitina sai annabi ya karbe ta da ya karbe ta shikenan sai yace mishi ka tafi ka je ka dauko wata sai karshe annabi yace mata ke kin yadda da ainihin wato in taki yancin da ne miki ya zama sadaki gare kin aure ki tace ta yadda shikenan annabi ya yantar da ita a bisa wannan yanci da ya mata ta zama ya ta fita daga kangin bauta to ta waye gari ta zama matar shi shine sadakinta kaga tana ba yahudiyarta baiwa amma ta dawo yanzu ta musulunta ta zama ya kuma matar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma uwata kuma uwarka uwar wane da wance da wance matukar dai kai musulmi ne mu'mini ne to matar annabi uwarka ce an fahimci wannan da kyau ko jama'a to haka al'amari ya kasance annabi ya zo ya tsugunar da gwiwoyin shi masu albarka a ƙasa haka ta taka ta haura kumi kaga ta samu daraja ɗazu-ɗazu take ba yahudiya amma yanzu tunda ta musulunta ta zan ɗaya cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu albarka har ta taka ƙafar shi ta hau sama sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhunna to shine ainihin aka ce saboda maganar da Safiya to Allah ya kara mata yarda ta yi tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama mu'takifan fil masjid fil ashr al awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafi a cikin masallaci a goman karshen watan azumin ramadan fa ataituhu azuruhu laylan sai naje dan in ziyarce shi da daddare wannan yana nuna mana ashe dama annabi ya saba yana hira da su to yanzu yana masallaci yana itikafi shine suka je dan ya ci gaba da hira da su a dan dauke musu kewa to ashe yana daga abin da ake so gare ka kai ma ka dan rinka tattauna hira da ainihin iyalanka wa indahu azwajuhu tace sai na samu wasu daga cikin matayen annabi a zauna a wannan wuri faruhna shikenan sai suka tashi sai suka bani wuri su sun gama tattaunawa da zasu yi da shi ni kuma yanzu nazo su sai suka tashi fa haddathtuhu sa'atan sai muka dan yi hira da annabi sallallahu alaihi wasallama dan lokaci kadan haka shine sa'a thumma kuntu li anqaliba sannan sai na mike don in koma gida fa qala sai annabi yace la ta'jali hatta ansarifa ma'aki karki gaggawa saurara in dan raka ki koda zuwa bakin kofa fa qama ma'i safiyatu tace sai annabi ya tashi tare da ni li yaqlibani dan ya ainihin raka ni zuwa gida wa kana maskanuha fi dari usamata bin zaid gidan da take wurin zaman ta kenan ɗakin ta yana cikin gidan usamatu dan zaid ne ma'ana cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ne to usamatu dan zaid yana daga cikin ainihin wato dan zaid ne zaid kuma bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaunar zaid matukar kauna to lokacin da aka waye gari an kashe zaid ya zanga dan zaid usamatu wannan soyayya daga kan zaid kuma sai ta koma kan dan shi usamatu to yana zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to a tashi shiyar daga cikin gidan annabi ne amma kuma a shiyar da usamatu yake to anan aka samu wasafiyatu daki to anan ɗakin ta yake shine yace wa kana maskanuha fi dari usamata ibn zaid wurin zaman ta ko ɗakin ta yana ainihin yankin gidan usamatu dan zaid ne hatta idza kana inda babil masjid tace har sai da annabi ya rako ni zuwa kofar masallaci alladhi inda babi ummi salama kofar masallacin da ta saiti da gidan ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama fa marra rajulan min al ansar annabi ya zo daidai bakin kofa da shi da matar shi yana rakota ko sai wasu mutane guda biyu cikin mutanen Madina suka zo wucewa falamma ra'ayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama asra'a da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama na farko dai gashi dare ne na biyu kuma gashi yana itikafi abu na uku kuma gashi kasancewar shi da mace a tsaye abu na hudu kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun fahimta in ka lura abubuwa sun hadu me itikafi da daddare gashi da mace kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kaga me yuwa wani abu ya darsu a zuciyarsa ta hanyar shedan to da suka hangi annabi sallallahu alaihi wa sallama tsaye da mace sai suka yi gaggawa fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi gaggawa suka wuce sai annabi ya ce ala rislikuma ku tsaya anan inda kuke, ku tsaya a inda kuke, kar ku wuce. Innaha Safiyatu binti Huyayyin, yace wannan mata da kuka hange ni tsaye da ita mata ta ce Safiyatu ƴar Huyayyin, dan kada zargi ya shiga cikin zuciyarku. Faqala, sai suka ce subhanallahi, ashe in kaga abin mamaki ba bala'i zaka ce ba. Sai suka ce subhanallahi, sarki ya tabbata ga Allah, ya rasulullahi, ya manzon Allah, yaushe za mu zargi kaza 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 kaza. Qala, sai annabi ya ce inna shaytana yajri min ibn adama majraddani, yace ai shaytan yana gudana a jikin mutum duk inda jini yake gudana. Shaytan yana gudana, wane mutum? Ba ma aljani ba, shaytan shine uban uban aljanu kenan. To shaytan yana shiga jikin mutum duk inda ka san jini na ratsawa a jikinka, shaytan yana ainihin shiga yana yawo. Kuma shi shaytan aljani ne, saboda Allah ya ce kana minal jinni, ɗaya ne cikin aljanu shi shaytan. To in ya zama shaytan wanda yake in matakai na aljanu, mataki mataki ne, in sun kai lokaci kaza za a ce musu kaza, za mu zo ba dan tattauna wannan mas'ala kadan. To in ya kasance shaytan yana shiga jikin mutum yana yawo, wanda yake shaytan shine mataki na kusa da ƙarshe na kangarewar aljanu, to yana iya shiga jikin dan adam duk inda jini yake yawo ya shiga. To dan an ce aljani yana shiga, za a yi mamaki. Duk abin da ya sabbaba mutane haka shine rashin fahimtar aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, shi yasa suka shiga rudani da dimuwa. In ba haka ba, aljani ai iska ne, aljani iska ne. To iska za a yi mamaki, iska don ta shiga ta kekewaya a wuri wanda yake akwai sarari a tare da shi, ba za a yi mamaki akan haka ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To shine Annabi ya ce ai lallai shaytan yana shiga jikin dan adam ya yawo duk inda jini yake yawo. To ashe zai iya saka muku sharri kenan a zuciyarku. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharrun sharran, yace kuma naji tsoron kada shaytan ya ainihin wato saka muku wani sharri a cikin zuciyarku. Aw qala, ko kuma yace shay'an, ko ya sanya muku wani mugun tunani, sai ku zo ku hallaka, ku ka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daya cikin musulmi ma in ka zarge shi ka hallaka ba tare da dalili ba, balle kuma ka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda mutane duk inda aka ce wannan babban mutum ne, to in kuka lura daga an sa ido akan shi, yadda ka san an sa ido akan rana, da ta yi dishi dishi za a gane, da ta yi haske za a gane, in ta yi sanyi a gane, in ta yi zafi a gane. To duk inda aka ce wane babba ne, to mutane suna nan sun sa ido akan shi. Shi yasa ƴar shubha kaɗan suke jira. To abubuwa guda biyu su ne mafi girma da suka fi zubarwa da mai mutunci mutunci. Abu na farko harka da mace, abu na biyu shine harka da kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahihin hadisi da al-Imam Abu Dawud ya rawaito, yace a kowace al'umma tana da fitina da aka saka mata, yace fitinar da aka fitina al'umma shi da ita ita ce dukiya. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wani malami yace asbaha an-nasu al-yawma idha ra'aw jinayan yaquluna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ce mutane yau sun waye gari da sun ga kwandala sai su ce ai ke kadai muke bauta, wurin ki kadai muke neman taimako. A an ka lura ai ko harshen su lisanul qal, ko bai faɗi haka ba, lisanul hal ya nuna haka. Yar kwandala kana faduwa kana sallah, wani garin tafiya sujuda sai dafe ta bub, yana dagowa shikenan sai a neme ta a rasa. A sallah asarku fi salah. Mun fahimci wannan da kyau ko? To haka al'amura ainihin suke. Shi yasa ya kamata a rinka ainihin fahimtar yadda al'amura suke. Abu na farko kenan dukiya. Dukiya tana zubda mutunci mai mutunci cikin gaggawa. Shi yasa sai ka rinka takatsantsan da ita matukar kana da mutunci. Dan haka da an kawo dukiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baje ta a masallaci, kowa ya zo ya diba. Bukhari ya rawaito hadisi, wata ran aka kawo dukiya mai yawa daga Bahrain, sai Annabi ya juye ta a masallaci. Sai zaman shi ya tafa ta a gaba, da sai wannan sai ya zo ya wuce haka, ai yau an kawo dukiya, ya kai ya komo wannan, sai Annabi ya ce zo dukiya a ɗibi, da kanka za ka ɗiba. In ka ɗiba kaɗan za ka ce ai ni kaɗan hana ni, a kai ka ɗiba da kanka. Ai can sai da Abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sheko da gudu, ya rasulullahi na ji dukiya ta zo daga Bahrain. Annabi ya ce eh, yaya? Sai ya murmushi, sai Annabi ya ce ɗibi. Sai kwanta mayafin shi, sai abin nan sai lodi yana zuba gata nan katan katan ko dauri dauri sai da ya dauka ya dauka ya dauka ya tara da yawa sai ya kulle a mayafi yayin kula zai dauka sai ya kasa sai ya ce ya manzan Allah ka dora ni sai ya ce a a sai ya ce ka ce to jama'a su dora ni annabi ya ce a a ka rage dai sai ya rage a barshi da kanshi da ya rage ya kasa ya sake yunkuri ya kasa ya ce annabi ya dora shi annabi ya ce a a to ka ce jama'a su dora ne ya ce a'a ya sake ragewa har ya dizi yadda zai iya yana tafiya ba da baya sai annabi yake murmushi ma'ana tun a duniya ka kasa diban dukiyarka ina a lahira mun fahimci wannan da kyau to wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi cikin kitabul masajid har Bukhari ya kafa hujja da shi shin ya halatta in an ka dukiya a zo a baje ta a masallaci kowa ya diba ya halatta saboda wannan hadisi Imam al-Bukhari kenan to haka wata rana an yi sallar la'asar kenan annabi yana assalamu alaikum kawai sai aga ya tashi ya shiga gida cikin gaggawa da ya fito daga sai ya fita masallaci ya shiga gida sai ya fito yana fitowa sai ya lura jama'a sun yi mamakin wannan wace irin gaggawa ce yau annabi bai taba haka ba daga sallama ya tashi ya fita shine sai ainihin sahabbai sai annabi ya musu bayani cewa abin da ya sa kuka ga nayi wannan gaggawar ina cikin salla ne sai na tuna an kawo sadaka cewa a raba wa jama'a wani dan guntun zinari shine na fito da shi gashi a raba dan kada ya tare ni daga shiga aljanna ma'ana dan guntun zinari ne aka kawo a bada sadaka to yana gida aka kawo mishi da ya tashi fitowa masallaci sai ya manto shi a masallaci sai da ya zo ana cikin sallah sai ya tuna da ya tuna da aka idar da sallah shine ya tashi ya dauko shi me yasa ya tashi ya gaga dako shi yace saboda kada ya mutu wannan abu na gidan shi shikenan wannan al'amari ya hana shi shiga aljanna wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mun fahimci wannan da kyau jama'a to ina kuma ga wanda yake kai zaka dibi dukiyar mutane da gangan saboda Allah sa'an nan da gangan din nan ka matse su ka matse su ka matse su suna ta wahala har sun fahimci ka sace da gaske kuma su ne maka Allah ya isa in aka tashi kiyama ka shiga aljanna kai tsaye ka cuce su shi yasa duk inda kake jin wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne to ka san fa sai in baka taba haƙƙin wani ba Allah yana gaggawa ya fi haƙƙin shi kanshi amma inda haƙƙin wani akan ka ba za ta sabu ba fa mutum ka cuce shi a nan duniya yace Allah ya isa kuma a tashi kiyama a ce maka tashi ka shiga aljanna tare da cewa annabi ya ce fa duk wanda aka zalunta yace Allah ya isa ya kwace mishi haƙƙin shi Allah da kanshi zai ce lallai na isa to a ranar kiyama kuma aje Allah bayan ya yadda ya isa din kuma ya zama kuma ba a baka haƙƙin ka ba zai yiwu ba shi yasa duk wanda ka san ka zalunta a office shekara nawa ne a kasuwa ne a hudda yau da kullun wallahi alazimi kamar yan mishi tun kafin wata rana ta zo wadda dinari da dirhami ba zai amfani ba Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sauran malamai sun ruwaito shi da isnadi sahihi sai al-Sheikh al-Albani kuma wannan hadisi zamu zo zamu yi mishi sharhi fa kamar yadda na dan ce zamu dan tattauna mas'ala akan aljanu yau da shedanu kadan da irin sharrun su saboda wannan mas'ala da daga cikin mas'alolin da mas'ala ce ta aqida duk mas'ala ta aqida ba a sakaci game da ita yace bal yajuzu laha an ta'takifa ma'a zawjiha ya halatta mamata ainihin ta yi itikafi tare da ainihin mijinta ya halatta ta yi itikafi tare da mijinta auli wahadiha ko kuma ta yi ita kadai li kauli Aisha radhiyallahu anha saboda maganar da Aisha Allah ya kara mata yarda ta faɗi cewa ai itakafat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahaba akwai wata mace mai jinin istihara ta yi ainihin itikafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama jinin istihaba ya saba wa jinin haila ya saba wa jinin biki dama duk jini da yake zuba daga farjin mace ya kasa kashi uku duk inda ya kai ya komo baya wuce uku din nan ko dai ya zama jini ne na haila ko kuma ya zama jini ne na biki na haihuwa ko kuma ya zama jini ne na istihaba jinin haila yana fitowa mace ne daga lokacin da ta balaga kuma fitar shi ga budurwa alama ce ga cewa ta balaga to shi yasa wasu malamai suka ce daga shekara tara idan yarinya ta ga jini ya ainihin zama jinin haila, wasu kuma suka ce ko da ƙasa da haka ne, in dai ainihin alamomi na balaga sun tabbata gare ta sai aka ga jini ya zo za a iya tabbatar da cewa jinin haila ne. Amma mafi yawancin malamai sun fi tafiya cewa sun tafi akan cewa shekara tara shi ne mafi ƙarancin shekarun da ɗa za ta balaga. To al-Imam al-Bukhari ya kawo wata hikaya mai ban mamaki ko mai ban sha'awa da yace akwai wasu kabilu da yake yarinya tana shekara 18 za ta ainihin wato samu a jika ne ko ƴa ne ko makamancin haka, ga dai yadda kissar take. Yace shekara 9 yarinya ta balaga an yi mata aure, yace ta haihu a wannan lokaci tana shekara 10, sa'an nan ta haifi ƴarta kuma ƴarta ta yi shekara 9 ita ma ainihin wato ta haihu. Ita wannan kai ta haifi ƴa, ƴarta zuwa shekara 9 ita ma ƴar an yi mata aure, ita ma zuwa shekara ta 10 ta haihu, kaga ƴar shekara nawa? Ƴar shekara 20, bata kai 29 ba, 20 kenan, tana shekara 20 ko 19 ta samu jika. Akwai su suna nan cikin halitta Allah, mutane ne kuma irinka, ba ya juju ma juju ba, ba kuma abin mutane ne sak. Shekara ta 9 ta fara al'ada an yi mata aure, zuwa shekara ta kewayo kuma ta samu ciki ta haihu, kaga shekara 10. Wannan ya ta shekara 9 ta girma an yi mata aure, ita ma kuma baɗi war haka ta haihu, kaga shekara 20 kenan. Ita kuma wannan ya gashi ta haihu, kaga ƴar shekara 20 da jika. To yanzu wata sai ta garkekiya ga ta nan shekara 30 da ƴan kai, amma ba ta yi auren fari ba ma tukuna, tana jiran sai ta samu mai gida, mai mota, mai office, mai kaza mai kaza mai kaza, har ta zo shikenan ta daidaice, sai dai ta zo tana wanke-wanke. Matsalar da suka shiga kenan wallahi, ƙarya ne da shedan da turawa suka rude ku cewa sai kin samu mai kaza mai kaza mai kaza zaki aure. Shin kowa ne yake da wadata? Ka lura yadda ƴan matan nan suke, kowace aqidar ta kenan fa, ba za ta aure mai mace ba. Sa'an nan kuma sai mai gida, sai mai mota, sai mai kuɗi, wanda da safe za a ci kwai, a shati, a ci kaza da kifi da farfesu, da rana za a tafi ai ƙarya ai kaza, komai a ƙaryace, kuma ƙarshen rayuwa a zo ai nadama. Allah ya kiyaye. To jinin haila kenan shine wannan. To jinin haila yana da hukuncen shi waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin Al-Qur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sharhi a cikin ainihin hadisan shi, haka kuma malamai sun ƙara wasu bayanai waɗanda suke bayyana abubuwan da Allah da ma'aiki suka ainihin faɗi. Jinin haila yana da ainihin launi guda uku, ko dai ya zama jajawur, ko ya zama baki sitik, ko kuma ya zama ainihin yana fita kamar ruwan kabewa. To wannan mai kamar ruwan kabewa shi ne wani lokaci kuma sai ya zama kamar ruwan ƙasa-ƙasa. Ma'ana wata matar jinin hailata jazur yake, wata matar jinin hailata baki ne yana da duhu, wata kuma gaba ɗaya baya fito mata a jaɗin ko a mai duhu ko da wata siffa ta jini, sai dai rinka fita kamar yawo haka, kamar ruwan kabewa ko kuma kamar ƙasa-ƙasa. Mun fahimci wannan? To sai kowace mace ta lura da yadda jininta yake, to daga nan ne za ta fahimci ran da ta gama jinin haila, jinin istihaba ya zo mata. Misali kina jini yana zuwar miki jajazir, to daga ran da kika ga jajazir din nan ya dauke ya koma yana zuwa kamar ruwan kabewa, to ya nuna kenan jininki na haila ya tafi, to wannan istihaba kenan, wannan wata larura ce daban, ba za ta hana ki sallah da azumi ba da duk abin da ainihin namiji yake da matar shi. Mun fahimci wannan? Wadda take jini kuma na haila yake zuwa baki haka, ai an fahimci baki ko bakin jini haka za ga, ba bakin jini na ma'ana ba, jini baki to. Mun fahimci wannan? Wadda take irin wannan yana cikin zuwar mata, sai ta ga wannan ya dauke ya zo yana zuwar mata kamar yawu yawu din, kamar ruwan kabewa ko kuma kamar ƙasa-ƙasa, ko kuma yana zuwar mata jazir, wannan ya nuna jininta na haila ya dauke kenan, jinin istihaba ya zo. Ita ma hukuncin ta ɗaya da waccan za su ci gaba da duk abin da ake da na ibadar sallah da azumi da jima'i. Wadda kuma jininta yake zuwar mata wannan ne kamar ruwan kabewa din, ko kuma yake zuwar mata kamar ƙasa-ƙasa, dama can ita haka take hailata, to wannan ashe ranar da ta ga ya canza ya zo mata da duhu ko ya zo jazir, to ya nuna mata kenan to ya dauke mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan wannan na daga cikin alamomin da ake gane jinin haila ya dauke ko kuma a samu aljufuf jinin yana cikin zubowa sai a ga ainihin ya dauke ma'ana ya kafe shikenan ya daina zuba to sa'an nan in muka fahimci wannan sai mu fahimci cewa bai halatta ba mace tana jinin haila tayi sallah bai halatta mata tayi azumi ba bai halatta mijinta ya sadu da ita ba amma ya halatta mata tayi karatun alqur'ani zamu zo ma zamu karanta cikin karatutuka da muke yi hatta daukar alqur'ani za ta iya yi inna ma wasu malamai ne suka ce ba za ta iya dauka ba sai dai ta dauki mai fassara ko ta dauki mai tafsiri a jiki amma in bukata ta kama ta za ta iya daukan karatun alqur'ani daukan qur'ani ta karanta hadisi da yake cewa mai haila ba ta karatun alqur'ani wannan hadisi ne dha'ifi munkari al-imam abu dauda ya ruwaito shi bai inganta ba mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan har wa yau yana daga hukunce-hukuncen da suka shafi mai haila mijinta ba zai sadu da ita a lokacin da take haila ba amma mijinta zai iya rungumarta zai iya wasa da ita ya ji dadi da ita da dukkan mu'ashara da dukkan hudda da ake amma daga cibiyarta zuwa gwiwarta to wannan wuri kuma sai ta kawo zani sai ta rufe kada ainihin wato miji ya taba wannan to in tsautsayi ya dibe su tana haila kuma ya sadu da ita fa to yaya za a yi to al-imam at-tirmidhi da sauran malamai sun ruwaito hadisi sahihi ko da yake zaka ga mai yiwa wasu malamai sun taba ingancin wannan hadisi amma hadisi ne ingantacce 100% in ka duba sunan at-tirmidhi mai ta'liqin ash-sheikh ahmad muhammad shakir zaka ga bayani dalla dalla game da ingancin shi da kuma ainihin littafi da ash-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yayi wanda yake ainihin wato akan rayuwar aure da makamantansu haka ba tuhfatul arus ba adabuz difa duk sun tabbata mun fahimci wannan da kyau ko dan haka wannan hadisi ne sahihi hadisin kuwa shine annabi yace duk mutumin da ya sadu da matar shi alhali wannan mata tana haila to wannan mutum zai bayar da sadakar dinare ko kuma rabin dinare ma'ana dina yanzu rubu dinare ya kai nawa 900 da wani abu rubu dinar ko to haka so hudu zai zama kamar 1800 misali eh 3600 3600 shine gwargwadan dinare to a wani wuri kuma annabi yace ko kuma rabi sai malamai suka ce wannan ya danganta ga mai karfi ne da kuma wanda yake mara karfi wanda yake da karfi ne kudi ne ya sadu da matar shi a halin tana ainihin haila to zai bayar da ainihin sadakar wannan shine kafara shi kamar yanzu naira 3600 kenan kaga yayi jima'i mai tsada kenan wanda yake kuma fuqara utalakawa Allah ya kiyaye shi kuma sai ba da rabin haka kamar 1800 kenan to wannan hadisi ne sahihi dan haka in kuma sai istighfari sai ya roki Allah ya gafarta mishi to wannan kenan to amma idan mace jinin ta ya dauke to za a iya saduwa da ita to yaushe za a iya saduwa da ita sai malamai suka so suka ce sai tayi wanka wasu suka ce sai ta bayan ta sai tayi tsarki tayi alwala wasu kuma suka ce ko da farjinta ta wanke kadai ya isar mata wannan magana ita ce sahihiya insha Allah ma'ana mace tayi ainihin wato haila ta dauke sai ta je ta yi tsarki mijinta na da bukata ya sadu da ita sai ya sadu da ita to in ya sadu da ita kuma wanka biyu ya hau kanta za ta kai ruwa bayi ta wankan haila da niyyar shi sannan kuma ta zo ta kudurta ta wankan janaba cewa za ta wanka daya da niyya biyu wannan magana ba daidai bace kuskure ce ka dauki littafin al-muhalla ta ibnu hazm mujalladi na farko juz'i na biyu za ga bayani daya da kuma tamamul minna fi ta'liq ala fiqh as-sunna duk baki dayan wannan fatawa kuskure ce wanka biyu niyya biyu amma bai halatta a ce janaba ta kama ka ga kuma juma'a ka hada wanka daya juma'a biyu ai niyya biyu a sai dai wanka kowanne da niyyar shi kuma kowanne da yin shi a aikace ai an fahimci abin ko to wannan kenan to sa'an nan yana daga cikin ainihin hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai haila mace mai haila bai halatta mata ta shiga masallaci ta zauna ba kai tsaye amma da dauko wani abu zai kama za ta iya shiga masallaci za ta je ta dauko wannan abu to da bukata za ta kama ana tara mata a masallaci ane musu wa'azi to kuma ai larurar mata haila larurar su ce to lokacin wa'azi yayi kuma ke kina haila ga wa'azi kina son ki zo ki ji to ya za a yi
aka ce za ta iya yin taimama, in ta yi taimama sai ta ainihin shigo masallaci din, sai ta ainihin zauna ta ji wa'azinta ta tashi ta tafi. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah bai sanya kunci da tsanani a cikin addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan kenan, sa'an nan jini na farko kenan, kaji hukuncin shi. To sai hukuncin kwana nawa ne mafi karancin jini na haila, kwana nawa ne? To wasu malamai suka ce sai in ya kwana ɗaya ya wuni ɗaya 24 hours kenan yana zuba, sannan ya zama jinin haila. In bai kai wannan adadin ba suka ce ba jinin haila ba ne. To malamai sun yi maganganu da dama, amma magana mafi inganci shine ko da ɗigo ɗaya ɗis ya ɗigo wa mace, to ya zama hukunci na jinin haila. Don haka bai halatta mata ta ainihin wato yi gaggawa yin wata ibada ba, sai ta tabbatar da in ya ɗauke, sannan sai ta yi wanka duk da cewa ɗigo ɗaya ne, sannan ta ci gaba da ibada. An fahimci wannan da kyau ko? To nawa ne kwanaki mafi yawanci na shi jinin ainihin wato haila ɗin? To idan mace ta balaga, sai a dubi daga sanda ta balaga ɗin nan kwana nawa ne take yi. Sai aka samu wata tana yin kwana goma, to sai a batta akan hukuncin haka. Sai aka same ta tana yin ƙasa da haka, sai a batta akan hukuncin haka. To sai malamai suka ce to in jinin nan ya wuce mata daga yadda ta saba daga balagar ta fa, misali da ta balaga kwana uku take jinin haila, sai jini ya zo yau ya ki tsaya mata a kwana na uku, to yaya za ta yi? Wasu malamai suka ce sai ta ainihin ƙara kwanaki uku. Da tana uku, sai ta ƙara kwanaki uku. Shine malam mai akhbari da sauran malamai suka ce malam tujawiz khamsata ashara yawman, matukar dai dama kwanakinta ba su wuce kwana goma sha biyar ba. Ma'ana in kwanakinta sun wuce kwana goma sha biyar ko kuma sun kai kwana goma sha biyar, ita ba za ta ƙara guda uku ba. Abinda mai ahalari yake nufi da wannan wuri kenan yanke, babu shakka a kai. Amma fassarar da aka gada ake wa mutane a ƙasar nan na wannan wuri na ahalari, cewa wai sai ta ƙara uku, in bai tsaya ba ta ƙara uku, in bai tsaya ba ta ƙara uku, a mai wannan fatawar ya shiga uku kenan. Allah ya kiyaye. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma abinda malam mai akhbari yake nufi, in tana yi kwana uku, to za ta ƙara kwana uku. In ta ne kwana shida, za ta ƙara kwana uku. In ta ne kwana goma, za ta ƙara uku. In ta ne sha biyu, za ta ƙara uku. Kaga ya cike sha biyar kenan. To in ta ne sha uku, fato biyu za ta ƙara kenan. In ta ne sha hudu, fato ɗaya za ta ƙara. To in sha biyar take, fato ko ya wuce daga sha biyar ɗin nan ba za ta ƙara ba. Abinda mai akhdari yake magana kenan. Don haka mai akhdari da shi da wasu malamai sun tafi akan cewa kwana goma sha biyar shi ne mafi yawancin kwanakin haila. Wasu malamai kuma suka ce kwana tara, wasu suka ce goma, wasu suka ce sha ɗaya. To mu ko sai mu ce Allah ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk abinda kuka yi sabani game da shi akwai hukuncin shi a wurin Allah. To manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda zamu zo mu ji daga wani hadisi da zan kawo, ya kayyade cewa matar da take sanda ta balaga kwanakin jinin hailar ta bai wuce kwana bakwai ba, to karta taba wuce kwana bakwai. Misali da ta balaga kwana uku take yin jinin haila, to shikenan sai jini ya zo sai ya wuce mata daga kwana na uku din nan, aka ce sai ta ainihin ki yadda da wannan wucewa tashi, sai ta yi wankanta ta ci gaba da ibadarta. Sai ya sake mata haka wata na gaba, sai ta lura kwana ɗaya ya ƙaru kenan. To wannan wata na biyu ma da ya zo ya sake mata haka, aka ce sai ta sake kyale shi, ba za ta ƙara ba, sai ta tsaya a uku din nan ta yi wankanta. Wannan jini ta kaddara jini ne na larura. To da wata na uku ya zo, sai ta ga ya sake ƙara kwana ɗaya, sai ta ce to yanzu kwanakin al'adar ta sun ƙaru daga uku sun kai huɗu kenan. To yanzu sai ta rinka lissafi da huɗu kenan. To ana nan haka za ta rinka yi har dai zuwa kwana shida ko bakwai. To amma wannan mace kar ta sake ta taɓa wuce kwanaki guda ainihin wato bakwai. Kwana bakwai shine ainihin iyakacin kwanakinta. To amma wanda ya zama sanda ta balaga ita kwanaki bakwai ne dama ta fara ko sama da bakwai, to aka ce wannan ita babu ƙari gare ta. Sanda duk ya zo mata ɗin nan ya kwana bakwai, to ya tsaya kenan, tunda iyakarta kwanaki bakwai. Ko da ya wuce mata, sai ta rabu da shi ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta, ya zama mata jini na larura na istihaba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Idan wannan jini nata kwana goma yake, in ya zo mata kwana goma ya wuce mata to katta bishi sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta wannan jini da yazo baya sai ta kaddara jini ne na istihaba zamu zo zamu magana akan shi insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine a takaitan takaitawa game da mafi yawancin kwanakin jinin haila shi yasa in matarka tana kwana uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai to iyaka kenan babu wuce bakwai din amma in daga sanda ta balaga yana ya wuce bakwai din dama tun farkon farinta daga budurcinta to wannan zata barshi a haka ba kari amma in kasa da bakwai ne to shine in ya kama ta kari zata kari amma kar ta taba wuce kwana bakwai wannan shine abin da yazo a cikin sunna shi yasa malamai da suka ce kwana 9 shine mafi yawanci da waɗanda suka ce 10 da waɗanda suka ce 11 da masu 15 sai a ce wannan magana tasu ba za a dauke ta ba saboda ta saba wa nassin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihin nassi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Abi Dawud da sauran littattafai don haka sai ai aiki da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai kuma a jefa tawassu sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma abin da yazo daga manzon Allah wannan sunan shi shari'a dan fodiyo ya gaya mana ko yace wannan wajibi ne da ni da kai da kowa wajibi ya bi in dai kai musulmi ne dama Allah ya ce innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'ana mu'mine na haqiqa na gaskiya ba yan jabu ba ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to shikenan sai su ce mun ji kuma mun bi ma'ana ba ji kawai akai uwar shego ba an ji kuma an bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan dangane da abin da ya shafi haila kenan in kana son ganin sharhin waɗannan maganganu duk da na juye ka iya dauka ko littafin fiqhu sunna na Sayyid Sabiq mujalladi na farko diya tattauna wannan mas'ala da littafin al-Muhalla na Ibn Hazm da sauran manyan littattafai dake sharhi akan fiqhun hadisi to sa'an nan sai kuma mu dawo game da ainihin matar da take jini nau'i na biyu shine wanne shine jinin biki jinin haihuwa to wani jinin yakan zo wa mace kafin ta haihu zata ga wani jini na zuwar mata to ina hukuncin wannan jini ma'ana wata daga nakuda kawai sai ta ga jini yana zuwar mata wata kuma ma kafin nakudar ta kama ta to sai malamai suka ce kowanne jini a cikin wannan yana da hukuncin shi lokacin da ta tsuguna ta fara nakuda din nan jini ya fara zuwar mata to wannan za a dauke shi cewa jini ne na haihuwa shikenan za a zo ai magana akan shi to sai jinin da ya zama ya zo mata kafin ta aihu da kwana biyu tana kai da komowarta sai ta ji jini na zubar mata malamai suka ce sai a dubi wannan jini yayi daidai kuma yayi kama da jininta na haila jinin da yake zuwar mata na haila in yayi kama da shi yayi daidai da shi sai a ce ta bashi hukuncin haila ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai sadu da ita ba in da yayi kama da jinin haila ba sai a ce wannan ba jinin haila bane ba jinin haihuwa bane amma damu fasadi jini ne na cuta kawai na rashin lafiya na istihaba zamu zo mu ji hukuncin shi insha Allahu ta'ala to sai aka ce idan kuwa ta riga ta haihu to wannan jini da yazo mata ya shafi ainihin wato jininta ne na haihuwa don haka shi kuma ga hukuncin shi shine wannan jini dai najasa ne don zamu zo mu magana akan najasa waɗannan jina ne insha Allahu sannan dangane da hukuncin salla da azumi da kusantar miji duk baki ɗaya ba za ta yi ba ba za ta yi salla ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba sai ran da wannan ainihin jini ya dauke mata gurgurdan kwanakin da za a zo ai bayani akai idan daga haihuwar ta jinin yazo sai ya dauke mata nan take shikenan sai ta wanka sai ta ci gaba da salla kuskure ne da matan kasan nan ya zama idan ainihin suka haihu ba za ta yi salla ba ko jini ya dauke mata sai ta kwana 40 wallahi halaka ce in jini ya dauke miki a yanzu-yanzun nan daga haihuwarki kin tabbatar da ya dauke ki wanka ki ci gaba da ibada in ba haka ba kuma Allah yana nan zai bincike ki akan wannan sallah sai dai in ya yafi miki to idan an fahimci wannan bayanin da kyau sai mu ce to mafi yawancin kwanakin jinin biki nawa ne wasu malamai daga cikin malaman fiqh sun ce kwanaki 60 ma'ana wata biyu kenan daga ran da ta haihu idan jini bai dauke mata ba to za ta bashi tazara ta kwanaki 60 in ya dauke a na 60 din nan to in bai dauke ba sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta amma wannan fatawar kuskure ce ba daidai ba ce saboda ta yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa macen da ta haihu kar ta sake ta wuce kwanaki 40 wajen jinin haila ai wajen jini na ainihin haihuwa dan haka idan ta haihu jinin bai dauke mata ba to za ta bashi tazara kwana 40 daga na 40 din nan rana tana faduwa to rana ta 40 ta cika da haihuwarta sai ke wanka ta cigaba da ibada wannan jini da zai cigaba da zuwar mata daga wannan dare zuwa 41 40 da sama din to duk sunan shi damu fasadin wa illati jini ne na istihada na rashin lafiya za a zo ai magana akan shi insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko amma in ya dauke mata a yau da ya dauke mata a yau bayan kwana biyu sai ya dawo mata to shikenan matukar ba ta cika sa kwanaki 40 daga ranar haihuwarta ba jinin ya dawo mata to sai ta daina ibadar da take yi mun fahimci wannan ko to amma in aka ce yau kwananta 40 da haihuwa to ko da yana daukewa ya dawo to in ya dawo mata daga bayan kwana na 40 din nan sai ta duba in yake kama da yadda jinin ta na haila yake zuwar mata kafin haihuwarta sai ta bashi hukuncin jinin haila in bai kama da shi ba ya zama damu fasadin wa illatin ya zama jini na istihaba za a yi magana akan shi insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan mata da take ainihin da wannan larura ta jini na ainihin haihuwa da ita da matar da take jinin haila duk hukuncin su daya ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi mabijinta ba zai sadu da ita ba amma in jinin ya dauke mata za a iya saduwa da ita kamar yadda ka ji waɗancan hukunce-hukunce na ainihin wajen haila to sai magana da ta rage akan jinin haila da jinin biki to waɗannan jina ne guda biyu na jasa ne to waɗannan jina ne su kadai ne jina nan da ke fita daga jikin dan adam suke zama na jasa amma jinin da ke jikin mutum malamai sun yi sabani akan cewa shin najasa ne kamar kai rauni sai jini yana zuba wasu malamai suka ce najasa ne amma sahihiyar magana wannan jini ba najasa bane saboda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi wani sahabi mun kawo wannan kisa lokacin da muke karatun Bukhari wani sahabi ana sallah yana sallah sun tsaya suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su biyu sai ɗaya ya kwanta bacci ɗaya ya miƙe yana sallah kafirai suka harbo wannan da kibiya ya jijjige wannan kibiya ya jefar ya ci gaba da sallah jini na zuba ash-shahid kenan da a ce jinin nan najasa ne to da dole ya yanke sallan nan sai ya ci gaba da sallan nan har sai da suka wurge shi da wannan kibiya so uku yana jijjigewa yana jefarwa sai ƙarshen lokaci sannan da idan da sallar shi ya tashi wannan mai bacci yace kaji abin da ya faru yace me ya hana ka tashe ni a wannan hali yace ai ina tsakiyar karatun wata sura ne mai dadi wato suratul kahfi yace shi yasa naga cewa ba zan iya yanke ta ba gwamma in ci gaba suratul kahfi ai tana da falaloli da yawa daga cikin falalata al-imam muslim ya ruwaito annabi ya ce duk wanda yake karanta suratul kahfi ranar juma'a to shaytan dajjal ba zai samu nasara akan shi ba in yazo in kuma dajjal din yazo kana nan da rai annabi ya ce ka karanta mishi farkon suratul kahfi ayoyi goma na farkon suratul kahfi din mai karanta su ranar juma'a sa'annan kuma in yazo din dajjal din annabi yace ka karanta suratul kahfi farkon ayoyi goma din nan mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to in mun gane wannan sai mu fahimci ashe jini da ke zuba jikin dan adam ba na jafa bane wannan magana ita ce sahihiya amma jinin haihuwa da jinin haila to wannan najasa ne to sai a dawo sai ai magana akan jini kuma na sauran dabbobi a takaitawa malamai suka ce duk dabbar da ya halatta a ci namanta to jininta ba najasa bane to me ake nufi da jininta ba najasa bane ma'ana kamar mahauci ko wani daban da jinin saniya ko akuya ko tinkiya ko rago ko kaza ko wani abu zai taba jikin shi daga cikin dabbobin da ake cin naman su dan yayi sallah da wannan jini a tare da shi ba za a ce sallar shi ta baci ba sai dai a ce da ya wanke kawai saboda tsafta ta tabi'a da yafi mun fahimci wannan da kyau jama'a dalili akan wannan shine hadisin Abdullahi ko asarin Abdullahi dan Mas'udin da isnadi mai inganci wanda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin al-Musannaf Abdullahi ibn Mas'udin yana cikin yanka da fitar wani raƙumi nashi sai aka kira sallah sai ya ketare wannan raƙumi sai ya tafi ya sallah da tsalle-tsallen kashi da jinin wannan raƙumi a jikin shi ya sallar kuma ya dawo ya ci gaba da harkar shi wannan ke nuna ashe jinin dabbar da ake cin namanta da kashinta ba najasa bane shi yasa da larura za ta kama ka ka shafi tsarin raƙumi ina masu bala'in ciwon kirji ka ji kirjinka kamar zai fashe saboda zafi a ciki ka shafi tsarin raƙumi ko mura ta same ka ka shafi tsarin raƙumi duk manzon Allah ya bada wannan a cikin sahihul bukhari kuma mun fahimta ko wannan fahimin manzon Allah ne ba na yan bid'a ba mun fahimci wannan da kyau ko haka saniya saniya fitsa duk abin da ke jikin saniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana da albarka. Manzon Allah yace ku rinka shan nonon saniya, yace nonon saniya yana maganin kowace irin cuta in ba mutuwa ba, yace saboda saniya tana cin kowane irin ganye. Wannan hadisin manzon Allah ne sahihi a cikin sunan Abi Dawuda. Ki yasa zaka ga so da dama magani ka za sai a ce ka hada da nonon saniya, in shi maganin bai ci ba shi nonon ya ci kenan, amma in suka je suka zabga maka kuka kuma ka sha to shi kenan. Allah ya kiyaye. Mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka duk dabbar da ake cin naman ta, jininta da kashinta ba najasa bane. Dan haka da za a ce maka ka ainihin hada magani kaza da kashin saniya ko da fitsarin saniya ko fitsarin akuya ko maka duk wannan ba najasa bane. In bukata ta kama za ka iya amfani da shi. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To dangane da abin da ya shafi ainihin hukuncin jini kenan. To dangane da jini na uku shine jini na istihaba. Jini na istihaba da muke ta magana akai shi jini ne da ke zuwarwa mace na larura. To ya kasu kashi biyu daga cikin dalilan zuwan shi. Kuma wani yakan zo mata saboda an samu wani rikici a cikin ainihin halittar jikinta sai jini ya ci gaba da zubar mata. To wannan likitoci na zamani za su iya magani akan shi da izinin Allah, kamar yadda yake likitocin musulunci ma suna magani akan shi. Yadda ake magani akan shi a likitance likitanci na musulunci shine zuma ake samu, kyakkyawar zuma tatacciya, sai a samo ciyawa ta kansuwa sai a zuba a ciki sai a cuda a karanta ayatul Fatiha kafa daya, ayatul Kursi kafa uku ko kafa bakwai, ayi addu'o'i kamar Falak da Nasir da Qul huwallahu a sa a ciki, ma'ana a kara haka ana karantawa. In aka ba mace ta sha cokali uku da safe kafin ta ci abinci, da daddare bayan ta ci abinci ta sha cokali uku, wannan jini zai tsaya. In ya zama jini ne wanda yake na ainihin wato istihaba na fazi'a da aka samu ya rikice a cikin cikinta, kashi na farko kenan yadda jinin istihaba ke zuwa. Kashi na biyu kuma shine jinin istihaba wani lokacin yana zuwa ta hanyar shedan aljani da ke jikin mace, sai rinka ainihin zungurin wata jijiya a jikinta sai jini ya rinka fita. To akan haka ne wata kanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna Hamnatu tazo ta ce, ya manzon Allah, jini yana zuba daga jikina zuba mai yawa, shin na daina sallah kenan? Kuma kullun haka take har abadan, tunda take haka take jini na zubar mata. In daina sallah kenan? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, la innama hiya raqabatun min ash-shaytan, wannan ai shaytan ne yake zunguri ko yake haurun wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da ainihin jini din. Dan umma ta bata san addini ba sai ta daina sallah kenan, kaga bukatar shi ta biya. To yaya za ta yi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, karki bar yin sallah saboda ainihin wannan jini. Yadda zaki shine ga dayan hanyoyi guda biyu, tunda kullun wannan jini yana zubar miki kuma ba jini ne na haila ba, zaki ci gaba da sallarki. Kina ci gaba da sallarki sai kika ga jinin ya canza, ya zo miki da launin da ba irin shi ya saba zuwa ba, kamar jinin istihaba din yana zuwar mata jazur ne ko yana zubar mata kamar ainihin ruwan kabewa haka farfar ko kamar kasa-kasa haka. To sai ta ga tana cikin irin wannan jini ne da kullun, sai ta ga ya canza ya zama baki mai duhu, ga doyi ga karni, sai ta ce to wannan jinin haila kenan. Mun fahimci wannan ko? To kwana nawa ne za ta iya ganewa? Sai aka ce in kafin wannan larura ta same ta ta rike kwanakin da take haila sai ta yi amfani da su. Misali kafin wannan larura ta same ta, ta iya rike cewa kwanaki bakwai ne take jinin hailarta. To da wannan larura ta same ta tana cikin jinin istihaba din sai jinin haila ya zo mata, shikenan sai ta ci gaba da ainihin wato hudata ta yau da kullum na abin da ya shafi hukuncin haila, rashin sallah, rashin azumi, rashin yadda da ainihin mijinta ya sadu da ita. To ran da kwana bakwai ta cika daga sanda wannan jini ya ci gaba da zuwa bakin nan, to sai ta yi wanka in rana ta fadi, ta yi sallah magriba da isha, ta ci gaba da sallolinta. To wannan jini ya dauke ya canza kala ko bai canza kala ba, aka ce sai ta bar shi a haka, tunda haka kwanakin ta suke kafin wannan larura ta same ta. Idan kuma ya kasance ba ta iya bambance jinin ta na haila da bata rike kwanakin ta ba, kai bata rike kwanakin ta ba, ko kuma tunda ta balaga dama haka ta balaga da wannan larura, to aka ce ita wannan sai ta amfani da kalar da yake zuwar mata, tana cikin yin na istihabar ta sai na haila ya zo mata mai duhu, to sai ta ci gaba da ainihin daina yin sallarta da rashin azumi da rashin saduwa da miji har sai ran da wannan baki ya dauke, sannan wancan da ya saba zuwa ya dawo, sannan sai ta wanka. In kuma bata rike kwanakinta ba, ba kuma ta iya bambance jinin hailarta da jinin istihabarta, ma'ana tutur haka take kawai yake zubar mata jazir din nan, ko kuma baki din nan, ko kuma kamar ruwan kabewa, ko kuma kamar kasa-kasa, ko kamar ruwan sukola, to ya za ta yi? Haka ce ita kuma wannan idan wata ya kama yau ɗaya ga watan musulunci, sai ta zauna kwanaki shida ko kwanaki bakwai, shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta. Mun fahimci wannan da kyau ko? Waɗannan matsalolin mai yawa mu maza za mu ji wannan darasin ya gundure mu, amma mata wannan karatun yana da muhimmanci a wurin su. Walikullin wujihatun huwa muwalliha. Mun fahimci wannan ko? To saboda haka abin da ya shafi jinin istihaba kenan. To amma wannan jini na istihaba baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana ta duk abin da za ta yi. To mataki na farko kenan da za ta bi game da abin da ya shafi sallarta, ko kuma mataki na biyu, sai annabi ya ce mata idan lokacin sallar asuba ya yi, ta yi wanka irin yadda ake wankan haila. Mun gane ko? Ta yi wanka tana cikin jini na istihabar fa, tun na hailar bai zo ba, ta yi wanka lokacin da na haila, lokacin da sallar asuba ta zo, ta yi alwala ta zo ta yi sallar asuba. Idan sallar azhar ta zo, to kada ta yi sallar azhar akan lokaci, ta bari sai ƙarshen lokacin sallar azhar, sai ta tashi sai ta yi wanka ta yi alwala sai ta yi sallar azhar, yadda tana sallama daga sallar azhar la'asar ta shiga, sai kuma ta tashi sai ta yi ainihin yin la'asar, jam'i suriyi kenan. Idan magariba ta yi, kar ta yi magariba akan lokacin ta, sai ta bari sai ƙarshen sallar magariba ya zo, sannan sai ta ainihin tashi ta yi wanka ta yi alwala, sa'annan sai ta yi sallar magariba. Tana idarwa magariba ta fita, isha ta shiga, sai ta yi sallar isha, ta yi jam'u suriyi kenan. To ɗayan waɗannan hanyoyin biyu mace za ta iya yin wannan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan a takaicen takaitawa, kamar yadda na faɗi, ko da mace wannan jini yana zubar mata, to za ta iya ainihin wato saduwa da mijinta, za ta yi sallah, za ta yi azumi, za ta shiga masallaci. To sai dai ana so sanda ainihin wato za ta yi sallah din nan, ko da ba ta ɗauka za ta harhaɗe sallolinta ba, to ana son duk sallar da za ta yi mustahabbi ne gare ta, ta je ta yi wanka. In wanka bai samu ba, to duk sallar da za ta yi, ko da tana da alwala, alwala ta bata kare ba, ana son ta koma ban ɗaki ta yi tsarki, sannan ta samu ƙunzugu ta sa kamar yanzu auduga da suke sawa, sannan ta zo ta yi alwala ta yi sallah ɗin. Mun fahimci wannan da kyau ko? To in wannan jini na istihaba ya faru ne ta hanyar shedanu, kamar yadda na fara faɗi, tunda an kawo yadda za a warware wancan matsala, to yaya za a yi da wannan kuma? To wannan kuma sai an dafa goshinta, an yi mata karatun Alkur'ani, sa'annan sai an samu ruwa, an karanta wasu ayoyi da addu'o'i a ciki, an sa mata ta sha ta yi wanka gwargwadon ainihin kwanaki uku ko kwanaki bakwai, to cikin izinin Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ainihin ba ta lafiya. Mun fahimci wannan da kyau ko? To in an gane wannan, sai a gane har yanzu dai muna nan akan wancan hadisi, ashe shedan aljali yana iya shiga jikin mutum kenan, tun daga shi zai zunguru wata jijiya ta ci gaba da zubar da jini. To sa'annan daga cikin abubuwan da muke so ka fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi shine, idan shedanin ya zunguri wannan mahaifa, wannan jijiya za ta iya ci gaba da zubar da jini ko yaushe, wata kuma ita kuma ba haka nata al'amarin yake faruwa ba, shedanin da ke tare da ita zai rabu da ita, sai sanda mijin ya zo zai sadu da ita tukuna, yana zuwa zai sadu da ita sai jini ya ci gaba da zuba, yana ɗaga ta sai kuma jinin ya ɗauke, ko kuma mijinta ma'aikaci ne sai sati yake dawowa ko sai lokaci sai mako ko makamancin haka, yana shigowa gidan sai jini ya ci gaba da zuba a farjinta, yana ɗaukar jakar shi zai fice daga gidan ya gama hutun shi kuma sai jini ya ɗauke. Wannan kuma suna ainihin kiran shi sihirun nazif, ko ya zama aljani ne ya aure ta shi da kanshi, ko kuma ya zama wani ne ya mata asiri aka tunkuɗo mata wannan aljani ya samu iko akanta da izinin Allah, sai rinka ainihin sa mata irin ainihin wannan. Jama'a mun fahimci wannan? To duk waɗannan al'amura addinin musulunci ya zo ya warware mana matsaloli a kai gaba ɗaya, sai annabi ya wata kalima aljami'a wadda ta tattaro komai da komai, yace babu wata cuta da Allah ya saukar a duniya sai da ya saukar da maganinta. Annabi yace wanda ya san maganinta ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. dan baka san abu ba ya nuna babu shi ba, in ya zama jahilci kuma ya haifi ilimi to an lalace kenan, duk abin da ban sani ba kuma ya zama ba ilimi ba to abu ya zama sakarci kenan, ilimi ya takaito a kwakwalwarka kenan, kamar kai ne huwal awwal wal akhir. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To wannan a takaitan takaita kenan game da ainihin jini na istihaba, shi yasa aka tsaya aka dan tattauna wannan abu. Bayanai kuma sai an zo cikin babin haila da istihaba a cikin sahih al-Bukhari, za a ƙara tattauna bayanai insha Allahu ta'ala. Allah ya shiryar da mu. To shine yace bal yajuzu laha an ta'takifa ma'a zawjiha, ay ya halatta wa mata ma ta yi itikafi tare da mijinta, aw li wahdiha, ko kuma ta yi itikafin ta ita kadai. Li qauli Aisha radhiyallahu anha, saboda maganar da Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi, tace da ita kafat ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahabatun, wata mace mai jinin istihaba ta yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa fi riwayatin aw ta riwaya annaha ummu salama, aka ce ummu salama ce a cikin wata riwaya. To ashe wannan me yake nuna mana? Wannan yana nuna mana cikin matan annabi gashi an samu wannan mai istihaba ko? To sai malaman hadisi, ka san malaman hadisi abubuwa ɗaya ɗaya suke bin shi ko? Sai suka ce ai a zamanin annabi ma an kididdige matan da suke fama da wannan larura, mata 17 ne suke da irin wannan larurar rashin lafiya. Duk abin da baka tunani malaman hadisi sai sun bi sun kididdige, mace 17 ce aka kididdige a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mataye sahabbai waɗanda ke fama da wannan larura. Uku daga cikin 17 din nan matan annabi ne. Ta ɗaya ita ce Ummu Salama gata, ta biyu ita ce Ummu Habiba, ta uku kuma ita ce Zainabu binti Jahashin, wadda ƙanwarta ta kawo wa annabi wancan kukan cewa tana yi. To daga nan sai malamai suka ce ashe jinin haila da jinin istihaba yakan zama gado, ma'ana idan mace tana yin jinin haila kwanaki uku sai kaga ta haifi yarta ita ma tana yin uku, sai ga mafi yawancin ƴaƴanta sun gaje ta akan haka, tunda tabi'a ce. Idan mace tana fama da larurar jinin istihaba, irin wannan jini na rashin lafiya, sai ga ta haifi ƴaƴanta ko dai su zama duk suna da wannan larura, ko kuma ya zama mafi yawancin su ko kuma wata daga cikin ƴaƴan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To shine aka ce Ummu Salama ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, min azwajihi, daga cikin matayen shi. Fa kanat taral humrata was-sufrata, ta kasance tana ganin ainihin wato jini jawur yana zuwar mata, da kuma as-sufra, jini wanda yake da fatsa-fatsan kalan mai ruwan kwai haka. Rubama wa ba'anat tasta tahtaha, Aisha tace wani lokacin ma sai mun sanya tire faranti, sai mun sanya faranti a karkashin ta wahiyar tusalli a lokacin tana sallah, dan kada ta bata kasan masallaci din. Mun fahimci wannan tare da cewa ba najasa bane jinin istihaba, domin jini ne na larura kawai, ba najasa bane, amma saboda tsaftace masallaci, shine Aisha ta faɗi wannan. Wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi, haka wasu malamai ma kamar Abu Dauda sun ruwaito shi. To kamar yadda muka yi bayani a farkon karatu, kasancewa yau zamu karatu na awa biyu ne, kasar guda biyu kenan. To tunda kasar na farko ya cika, za mu ainihin yi mishi tasbihi, kuma mu yi tasbihi wa Allah ko? Sannan mu cika sashi kuma mu saka sabon kasar.